duniyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamdu Ibrahim, jagorar madalla. To a yau shirin namu zai duba ne akan manhajar TikTok dake ci gaba da samun karbuwa a tsakanin matasa maza da mata, yara da manya, kai har ma da tsofi a kasashe da dama ciki har da Najeriya. Shafin sada zumunta na TikTok ya samu karbuwa sosai. Kusan za a iya cewa yana daga cikin shafukan sada zumunta dake samun karuwar masu amfani da shi, inda ake hada tare da yada bidiyoyi iri daban-daban don nishadantarwa ko kuma a fadakar ko ilmantarwa. Yusufuddin A. Yusuf kwararre ne kan kirkirar manhajoji kuma yayi wa shirin ƙarin haske game da wannan manhaja ta TikTok.
Wato ita manhajar TikTok dai manhaja ce ta kasar Sin, can wato kasar China kenan, wanda wannan a can kasar China din ana kiranta wato Douyin a yaran su kenan. Wanda ita wannan manhaja ana saka wato videos ne wanda ba sa wuce wasu sakwanni zuwa minti 3, amma yanzu dai sun kara shi ya kai zuwa minti 5. To ita wannan manhaja ta TikTok an kirkire ta ne a shekara ta 2016, shekaru 5 da suka shude kenan, wanda kusan samari da ƴan mata suna amfani da shi sosai. Kuma abin da yasa mutane suke jin dadin TikTok shine wato ita manhaja ce da an yi mata wani tsari, an yi mata wani kyalkyali wanda duk mai amfani da ita zai samu wato nutsuwa da kwanciyar hankali wajen amfani da ita. Tun yana iya ƙara ma kanshi kyau kyan da ma baya tsammani, yana iya ƙara ma kansa haske, yana iya ƙara ma hakoransa haske. Wato akwai wasu abubuwa so insecurities da mutane suke fama da su wanda ba sa so a gani, so shi wannan wato manhaja ta covering wannan insecurity din, shi yasa zaki ga mutane da dama samari da ƴan mata suke amfani da ita. To amma kuma yadda mutane suke amfani da ita ne, wato mafi yawanci dai abin bai dace ba, musamman a nan kaman bangaren arewacin Najeriya, kuma ce a Najeriya kaman wato jama'ar Hausawa, mu zaki ga yadda wasu suke amfani da ita abin bai dace ba.
Menene dalilan da yasa kace ba a cika amfani da kafar ta hanyoyin da suka dace ba?
Abin da yasa nace samari da dama da ƴan mata ba sa amfani da ita ta yadda ya dace shine, wato zaki ga ana yin abubuwa na marasa rashin tarbiyya, wato abubuwa na batsa da wasu abubuwan ka gani ma dai abin babu jin dadin gani, kuma babu jin dadin ba da labarinsa.
To jin haka yasa muka ji ta bakin hurin In Muhammad, wacce ta yi fice wajen amfani da manhajan.
Gaskiya ina shiga TikTok saboda yana sa ni nishadi. Akwai abubuwa da dama mutum zai iya dauka, akwai tarbiyya, akwai inda ake koyar da tarbiyya, akwai inda mutum zai bata tarbiyyarsa. Saboda akwai wani lokaci zaki ga wa'azuzzuka za a daura su ka dauka, kai ma zaka iya fadakar da ƴan uwanka, saboda akwai wanda suke abubuwan da ba daidai ba. Gaskiya masu irin zage-zage a TikTok gaskiya bai kamata ba, amma ni ina shiga TikTok dai in yi nishadi, in yi video, in ji dadi, musada zumunta gaskiya.
To ai naga kaman ke ma kin yi auren suna a TikTok, ko kuma in ce kin zama tauraruwa a TikTok, dan ke ma akwai bidiyoyinki da muke gani wadanda suke yawo, akwai sako da kike so ki sarne ko kuma dai?
Gaskiya akwai, saboda wani lokaci sai ta nan zaka haɗe da mutanen arziki, friends haka, kuma ana nan ne dan a yi nishadi, a ji dadin rayuwa, shine kawai komai tun da lokaci ne, wata rana ma ba za a yi shi ba, kawai dan dai nishadin nan shine dai gaskiya.
To amma wasu suna cewa kaman duk abin da ka yada musamman ma irin kafafun nan na sada zumunta, idan ka yada su in suka tafi ba baka san irin hannun waɗanda za su shiga ba, kuma in ka yada su sun tafi kenan, tunda abu ne na yanar gizo, zaka iya yin abu nan da nan sai dai ka ganshi a birnin sai inda aka kirkiro da wannan TikTok din. To shin ba kwa fargaba irin waɗannan abubuwan za su iya zuwa su je su dawo?
Gaskiya fargaban da wanda za a yi shine idan ka san abin da kai ba mai kyau bane, kamar irin masu zage-zage, rawan banzan nan shine, amma inda zaka shiga ka dan yi mamin wakan ka mai dadi, kana nitsanka, ko wanda ya kalla nitsatsa ya san wannan a nitsa take, amma wanda za su shiga su yi zage-zagen nan bai kamata ba. Amma mu za mu shiga mu yi kallo, kawai a yi nishadi, babu maganan zagi ko ka zagi dan uwanka ko maka mai habaici bai kamata ba, amma an zaka shiga nan nishadi a duk wanda in ya isa wani waje a aka ga wannan wannan gaskiya tana da tarbiya, ba wai zaka je kai representing kanka bai kawai wani iri ba ka nuna rashin tarbiyan ka ba, a'a zaka shiga dan dai kai nishadi, kowa ya nishadi, kuma in duniyan ka ya isa wani waje zaka ga ba zai zama a dinga zagin ka ba, tunda ba wani abu mara kyau kai ba, amma akwai wanda zasu yi abu mara kyau, in wai ya isa wani waje za a zage su, wasu kuma zasu ga su burge su, to haka yake.
To wannan TikTok din bai bar matan aure ba, ƴan matan ma, yara kanana gabaki ɗaya kowa kika taso sai kiji an ce TikTok TikTok, kuma kamar yadda muka sani cewa wannan TikTok din da ya ɗaya kauran sauran tun lokacin da aka fara annobar COVID-19 wato coronavirus kina. To shin ki a matsayin ki na mace zaki zo kiga sauran kannanki ko kila ma yayinki ko ƴaƴanki ma su ma sun shiga irin wannan TikTok din?
Gaskiya ta wani waje in dai fannin ilmantarwa ne zaka ji daɗi, amma in dai fannin da zaki ga mutum ya shiga yayi abin da babu kyau ya bata maka reputation din ka, gaskiya bai kamata ba, amma in dai mutum zai shiga dan ya aikatar da abin da sako kamar ya wa'azantar ko ya fadakar da wani akan wani abu da yayi mara kyau, wannan ya kamata, amma dai maganan wai ya mutum ya je bata rayuwar shi ya je yana yin wani abubuwan da bai kamata ba, gaskiya bazan so ba.
Masana harkokin kimiyya sun ce matasa na wannan zamanin sun fi son samun bayanai cikin sauki musamman ma ta hanyar gajerun bidiyoyi, wataƙila hakan yasa suke cin karan su babu babbaka ta manhajar TikTok, kuma sun aminta da shi dan yana ɗebe musu kewa da haduwa da sa'o'in su waɗanda ke da mahanga iri guda. To a daidai wannan gabar za mu ja birki albarshi a mako na gaba, shirin matasa a duniyar gizo
zai jiyo ra'ayoyin kuma saurare game da yadda wasu matan arewa ke amfani da kafar sadarwa ta TikTok, musamman ma ganin yadda suke yaɗa tsaranci da bayyana tsiraicin su wai duk dan nishaɗi. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri, mu sake haɗuwa a shirin na gaba. Bi salama.